Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a tare da sallama, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da komita 41. A birnin Yamai kuma na jamhuriyar Niger ana iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin radio da suka hada da radio amfani, sarauniya da kuma niya FM. Ana kuma iya jin mu kai tsaye ta Facebook Live yanzu haka a shafin mu, ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bagaji, Safina Tsada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu sauraro, a yau Juma'a 21 ga watan Afrilun shekarar 2017, muna magana ne akan al'adu da harkokin nishadi da zamantakewar yau da kullum.
Yau za mu yi magana ne game da shin me da me ya kamata sarakuna su sa baki a gargajiyance.
Hakika sarakunan mu na gargajiya na iya fadin albarkacin bakinsu a cikin al'amuran jama'a. Akwai kuma abubuwan da ba za su sanya baki ba. Kadan daga cikin abin da za su iya magana shine akan duk abin da ka iya tare da hankalin jama'a da kuma abin da zai shafi lafiyar al'umma.
Hakika al'adance akwai abin da sarki ya kamata ya sa baki, akwai abin da sarki bai kamata ya sa baki ba. Ya kamata a duk inda sarki ya ga wani abu na ci gaba ya fadakar da al'ummar sa.
Ku kasance da shirin yau da gobe, shirin matasa don nishadantarwa da ilmantarwa a koda yaushe.
To bari mu fara da jin amsoshin da kuka aika mana a tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter, wadda tambayar ita ce shin a al'adance me da me sarakunan gargajiya za su iya tsoma baki da kuma wanda za su koma su yi gumbacewa uffa.
Sakon farko daga Baba Gana Alhaji Dabuwa Guru yace salam filin yau da gobe. Hakika sarakunan mu na gargajiya na iya fadin albarkacin bakinsu a cikin al'amuran jama'a. Akwai kuma abubuwan da ba za su sanya baki ba. Kadan daga cikin abin da za su iya magana shine akan duk abin da ka iya tare da hankalin jama'a da kuma abin da zai shafi lafiyar al'umma. Abin da kuma bai kamata su sanya baki ba anan shine harkokin siyasa. A gaskiya sanya bakinsu a siyasa kan iya maida martabarsu baya da dai sauran makamantansu. Yau da gobe ku tashi lafiya.
Sai Abdulsalam mai walda dambam yace salam yau da gobe. Hakika al'adance akwai abin da sarki ya kamata ya sa baki, akwai abin da sarki bai kamata ya sa baki ba. Ya kamata a duk inda sarki ya ga wani abu na ci gaba ya fadakar da al'ummar sa. Idan na cutarwa ne ya fada musu, amma akwai abin da gwamnati ne ya kamata ta yi tsokaci akai. A tashi lafiya.
Sai Sabit Bello yace sarakunan gargajiya suna da matukar tasiri ta ko ina ga al'ummar kasa, domin sun zama su ne abin alfaharin talakawa wajen mulkinsu da hukunce-hukunce da jagorantansu ta fuskar addini, tare da warware musu matsalolin rayuwa, tare da karewa al'umma mutuncinsu da addininsu da dukiyarsu. Don haka sarakunan gargajiya ba su da gefe a wajen al'umma.
Sai Idris Ma'azu Shira ya ce matsayinsu na iyayen al'umma ya dace su dinga ba da shawarwarin da za su taimaki al'ummarsu.
Mubarak Abbatu Misau ya ce da ke na al'adance, amma yanzu a gwamnatance, tunda gwamnati ta shigo masarauta, an daina amfani da tsarin al'ada.
Sai Aliyu Ibrahim Zawiya Gusau ya ce idan aka cuci talakawansu su yi iyaka ƙoƙarinsu akan haƙƙin talakawansu a kowane mataki, kada su yi maganganu abin da bai shafe su ba, musamman harkar siyasa.
Sai Husaini Abba Dambam ya ce yau da gobe, hakika akwai abin da ya kamata sarakuna su saka bakinsu, haka zalika akwai abubuwan da bai kamata su saka bakinsu a ciki ba. Misali, maganganu da suka shafi ci gaban al'ummar da suke mulki, ko kuma maganganun da suka shafi tauye haƙƙi da cin zarafin al'ummarsu. To ba shakka idan sun shiga ire-iren waɗannan maganganu ya dace, kuma sun sauke nauyin da ke kansu.
Sai Aminu dan Kaduna Amanawa yace babban abubuwan da ya kamata sarakuna su rika tsumma baki sun hada da kare muradin talakawan su, abinda zai iya cutar da al'ummar su da sauran abubuwan da suka shafi jama'a.
Mara Bukarar Tamsuwa Niger yace salam yau da gobe, abinda sarakunan gargajiya zai kamata su tsoma baki shine matsalolin talakawan su, kuma abinda ba za su ce uffan ba shine wanda talaka zai zaba a lokacin zabe.
Sai Ibrahim Abdullahi yace ni a fahimta ta ina ganin duk abin da ya shafi al'umma kai tsaye suna da ruwa da tsaki a cikin sa, kuma za su iya tufa albarkacin bakin su akan shi domin ya shafi al'ummar da suke jagoranta.
Linus Emmanuel yace tabbas sarakuna suna iya tsoma bakin su akan abin da zai cutar da al'ummar su ko kuma ci gaban al'ummar su. Nagode yau da gobe.
Sai Hasina Muhammad tace yau da gobe ni a gani na babu wani kebataccen al'amari wanda sarakuna ba za su iya fitowa su yi magana akan sa ba, musamman idan ya shafi inda suke mulki ko kuma ya shafi kasa baki daya. Sai dai sarakuna yana da kyau su rike mutuncin su da girman da suke da shi.
Luka Balarabe yace salam yau da gobe, an ce sarakuna sune iyayen kasa, don haka za su iya sa baki cikin kowane al'amari na kasa. Sai dai abin da ba shi da kyau kuma idan wannan ne to ko baba sarake bane ba ya kamata ya sa bakin sa ba.
Sai Isa Muhammad yace in dai fadar za ta yi amfani ko ina za su iya magana, amma fata ilimi ba ta san rai ba.
Baba Gana Ibrahim Zangon Daura yace sarakuna iyayen kasa, hakika batutuwan da sarakuna za su iya tsoma baki shine duk wani al'amari da ya shafi rayuwar talakawan su domin kare haƙƙin su da samar musu da ingantacciyar rayuwa.
Idan kuma muka koma shafin mu na Twitter @fullo_musician yace al'adance abin da ya kamata sarakuna su sa baki shine kan haƙƙin talakawa da hada kansu, bai kamata su rinka sa baki a siyasa ba.
Sai @ubaidullahi yace matakar lamari ne da ya shafi al'umma, to sarakuna na da damar tsoma bakunan su, amma yana da kyau a koda yaushe su rika tuna matsayin su.
Sai daga ƙarshe @ahmad ashakawan yace yau da gobe ai abubuwa da sarakunan gargajiya ya kamata su sa baki suna da yawa, amma abun bakin ciki sai ka ji sun yi shiru.
To mun gode, a ci gaba da turo mana da sakonni.
Yazo a gurin Ado sarki mai halaka ba ai ba.
Sai na kuna kula ni sanaki da ya su ba da wani. Sai waka kafin mu koma.
Godiyo maki igawa. Shi ya tura sara kai gari gari irin su mai hali bawa. Sakin Kano Sulaiman no aka ba mu kuje ba da kariya ba.
Sai da bakarin baiwa sarki ba ayyankanawa ba.
Sarakuna
kula ne
sadaki
da ya su
ba da wai wai ba. Sarkin da ke zama bisa karagar mulkin sawa da wasawa. Sai zan yi shari'a ko kwatan kwacin ta ba da nuna girmawa. Hazikin sarki ta ki fa ba shaki ba. Sarakuna
kula ne sadaki da ya su ba da wai wai ba.
Labiyo sarki da bo mai sama zagudo mazangawa. Shi ya rarake dan batta dan tunko har ya kai su can gaba. Lokacin sarautar Kano ta tsayo ba ta sake rawa. Sai da
bakarin baiwa sarake ba ayyan kanawa ba. Sarakuna kula ne sadaki da ya su ba da wai.
Lokacin da aka yi naɗin sarki da wa an kamai bai'a, wani ƴar dajin Allah ya zo gare shi da kamai bai'a. Daga nan ne busharar fallalar sa ba da nuna ƙoro ba.
Sarakuna kula ne sadaki da ya su ba da wai wai ba.
Sarki na uku Usmanu mai tausayi da a gurin dabo. Mai lakabi majeringin mai jin kanjinin kanan dawo. Ranar ne wa fatin Kano ba wanda bai yi kuka ba.
Sai da bakarin baiwa sarake ba ayyan kanawa ba. Sarakuna kula ne sadaki da ya su ba da wai wai ba.
Na hudu Abdullahi mai arziki da kwarjinin girma. lokacin sa hukunci an yanke wa fajire da ɗan nema barkacin sa ne fa ake cewa do mai kanin dama
Usman
waƙar da take faɗan abubuwan da da sarakunan suke yi kamar yanzu baitin da ya gama yace a lokacin sa an yanke wa menene ɗan nema hukunci da to sarki ke wannan wane ne duk irin wannan
abubuwa ga Abubakar Nasiru da ke biye da mu a Facebook yake cewa yau da gobe ina muku fatan alkhairi shi ya kamata mai gida ya zaba abin da zai sa a bakin shi dangane da abin da ya shafi gidan shi sarakuna iyayen kasa ne dole su sa baki tare da aiki a takaice don al'ummar su
to mun gode da wannan ra'ayi sannan kuma muna tare kai tsaye da wani da zamu tattauna amma dai
kafin nan dai bari mu ji wannan sakon
yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC A kwanaki ko kuma ƴan watannin nan mun nuna fayafayen bidiyo da dama game da ta'addancin kungiyar Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya da ma wasu sassa daban-daban na kasar.
Daga cikin ra'ayoyin da muka samu daga masu kallon mu da sauraron mu sun hada da wasu alamomin tambaya kamar haka.
Anya ko muryar Amurka ba san wani abu game da Boko Haram ba? A ina muka samu waɗannan hotunan bidiyo haka? Me yasa sai yanzu muka saki waɗannan hotunan bidiyon? Wannan ai kawai muryar Amurka na kokarin haɓaka al'amuran kungiyar Boko Haram ne.
Daga ƙarshe kuma wasu mafiya yawa suka dasa ayar tambaya da cewa shin menene fa'idar bayyanar da waɗannan fayafayen bidiyo na Boko Haram da muryar Amurka ta yi?
Waɗannan tambayoyi da ma zarge-zarge ne yasa shirin yau da gobe shirin matasa ya yanke shawarar warware muku zare da abawa. A cikin shirye-shiryen da zamu gabatar muku daga ranar Litinin mai zuwa 24 ga wata zuwa ranar Juma'a 28 ga watan Afrilun shekarar 2017 din nan.
Ta inda zamu sakala bayani kama tun daga alaka ilimi shugabanci lafiya da kuma al'ada domin mu gane shin yaya waɗannan lamuran ka iya rikidewa zuwa ta'addanci matukar ba a yi yadda ya kamata ba tsakanin al'umma da kuma jagororin su a zamantakewar yau da kullum ku kasance da shirye-shiryen yau da gobe na musamman game da maganar yaki da ta'addanci a cikin al'umma
Yau da gobe
Shirin matasa
da karfe 4:30 zuwa 5 na yamma tun daga ranar Litini har zuwa ranar Juma'a makon gobe
Muryar Amurka duniya a tafin hannunku
To yanzu muna tare kai tsaye da masanin tarihi daga Arewa House Kaduna wato Dr. Salisu Bala
To barka da warhaka dakta
yau barkanku da ya kokari ya aiki
barka da shigowa
to kadeji wasu abubuwa da mutane suka farfada da muka tambayi cewa shin me da menene ya kamata sarakuna a gargajiyance su sa baki da kuma abin da bai kamata su sa baki ba kowa ya dinga fadar ra'ayin sa sannan kuma a cikin wakar da muka ji ta Aminu Ala yana maganar yanda sarakuna suke ada da yanda suke wakilci da shin da farko shin fada mana shin wane ne sarki ne a cikin al'umma
sarki a cikin al'umma shine shugaban al'umma shine kuma uban al'umma shine wanda yake jin koken al'umma ta bangaren al'amuran da suka shafi tattalin arzikin jama'a zamantakewar su al'adun su addinin su da kuma alaƙar da ke tsakanin su da kuma shugabannin su saboda haka kaga shi sarki uba ne shi sarki shugaba ne shi sarki shike jibintar lamarin al'umma saboda shine yake da jama'ar da suke zama da jama'a wanda ba kowa yake iya isuwa zuwa gare su ba misali sarki yana da wakilai misali kaman masu unguwanni daga tai hakimai wadanda suke jiyo masa labarukan abubuwan da suke gudana a cikin unguwanni loko-loko kauyuka sannan ana tara bayanai sannan kuma a fidda abin da zai ma jama'a amfani a kuma kaucewa a kawo tsare-tsaren da za a kaucewa abubuwan da zai cutar da rayuwar al'umma saboda haka idan ka lura da kyau zai ka ga sarki shugaba ne na al'umma ta fuskar tsare lafiyarsu da dukiyoyinsu ta fuskar kula da addininsu ta fuskar bunƙasawa da kula da al'adunsu da zamantakewarsu saboda akan samu al'umma na zaune a wuri guda amma al'adunsu ya bambanta ƙabilu daban-daban addininsu ma kuma ya bambanta saboda haka haƙƙin sarki ne a matsayin shi na uba a matsayin shi na shugaba ya kula da haƙoƙin jama'a ta fuskar abin da ya shafi tsaron lafiyar su, tsaron mutuncin su, tsaron wato jinin su kada a zubar musu da jini ba tare da sharadi ba, ba tare da ka'ida ba, sannan kuma ya tsare musu addinin su, ya tsare musu hanyoyin samun abincin su, ya tsare musu kuma zuri'ar su da kuma wuraren da suke zuwa suke kai komo. Misali za a ga kamar daga wannan kauye zuwa wancan kauye akwai hanyoyi, daga wannan kasuwa zuwa wancan kasuwa akwai hanyoyi na da fatake suke bi. To haƙoƙin sarakuna ne su tsare ma mutane lafiyar su ta fuskar hanyoyin da suke bi don bunƙasa kasuwancin su da bunƙasa al'adun su da kuma tsare addinin su da kula da mutuncin su da tsare musu martabar su da tsare musu kuma dukiyoyin da suka mallaka.
To Dr. Salisu, kaga mun ji wannan kenan a yanda da tsarin yake kenan a shimfiɗe lokacin abubuwa ba su yawa, al'umma ba ta yawa kamar yanzu ba, kimiyya ba ta zo da fasaha kamar yanzu ba, al'amuran siyasa da sauransu. Shin a yanzu kuma fa wace irin rawa ce suke iya takawa?
Ko kuma ma kai mu lokacin da kafin da zuwan Turawa me faru lokacin?
Lokacin da kafin Turawa su zo. Sarakuna su ne limamai, sarakuna su ne malamai, don yawanci ba sarauta kawai suke yi ba, suna zama suna warware shari'u na aure da zamantakewa da abubuwan da ke faruwa a kasuwanni a tsakanin al'ummarsu. Sannan kuma suna ma jama'a limanci na Idi da kuma sallah irin ta Juma'a da kuma sauran abubuwa da ya shafi waɗannan. Idan ka lura sai ga sarakunan wannan lokaci malamai ne, sun san ilimin addini, saboda haka duk da haka kuma suna shawara tsakaninsu da waɗanda suke zaune tare da su, musamman waɗanda suke zaune tare da su a fada. To amma da lokacin da Bature ya zo, sai ya raba sarakuna da malanta, ya raba su gida biyu. Sai dai ka zama to sarki ba lalle ne ka zama malami ba. To kaga inda aka fara samun matsala kenan. Sarki za a iya zaɓar shi saboda ya kware a fannin boko, amma ba don ya kware a fannin addini ba. Wanda ainihin abin da ya haifar da sarakunan nan, wato asalin su idan ka lura bayan jihadin Shehu Dan Fodiyo da a shekara ta 1804, har ya zuwa lokacin da Turawa mulkin mallaka suka zo da dakarunsu na sojoji a yakin Burmi a shekara ta 1903, kaga kusan shekara 100 kenan daidai, suka ruguza wannan daula ta Usmaniya. Bayan kafin su zo ga tsarin da ake ciki, bayan sun zo sai suka raba sarakuna da mulki irin na addini, saboda haka sai zama to akwai abin da aka kebe ma sarki, wato iyakar shi kenan, akwai abin da kuma sarki baya iya shiga. Shi yasa daga wannan lokaci sai suka koma maimakon sarakunan musulunci sai suka koma sarakunan gargajiya. To a wannan lokaci da ake ciki, sarakuna suna da muhimmiyar rawar da za su taka ta fuskar kula da haƙoƙin jama'a. Ba lalle bane a ce tunda a yanzu dai babu Turawa tsakaninmu, ba kuma lalle bane a ce a dan babu Turawa shikenan waɗannan mutanen ko da sun san ilimin addini ba za su yi ba da fatuwa akan abin da ya shafi ilimin addini ba. Abin da ake so kawai shine su koma ma asali kamar yadda sarakunan da suke yi. Sarakunan da idan an zo da matsala, kafin su yi magana a rediyo ko kafin su rubuta ma wani sarki takarda, sai sun zauna akwai wani abu da ake kira majalisar shura, ma'ana wato majalisa ta cikin gida na gudanar da mulki, wanda akwai masana ne na fannoni daban-daban. Wannan zai kawo shawarar shi, wannan zai kawo shawarar shi, wannan zai kawo shawarar shi. To kafin a fitar da bayani al'umma su sani, sai an tabbatar da wannan bayanin da za a fitar ga irin tasirin da zai yi wurin cigaba al'umma. Ba zai kawo rudani cikin jama'a ba, ba zai kawo rarraba-rarraban kawuna ba. To su a wancan zamani a haka suke. A wannan zamani kuwa sai zamanto sarakunan suna nesanta kawunansu, ko kuma in ce sun nesanta kawunansu da malaman addini. Malaman addini kuma sai zamanto akwai waɗanda ba su son zuwa fada, saboda kada a kira su da malaman fada. To sai zamanto abubuwan ya rikice gaba ɗaya. Mulkin ake yi amma babu ilimin addini. To sai kuma aka samu wa'ansu a wannan zamanin da aka samu ci gaba, gashi ana mulkin, ga sarautar, kuma ga ilimin addini ya samu. To sai zamanto babban abin da ake bukata a wannan zamani shine a rinka sa hikima cikin abubuwan da za a faɗi ma al'umma. Sarakuna su ne a tsakiya, malamai suna gefe, sannan kuma shugabanni waɗanda suke kan karagar mulki waɗanda ake sauya su bayan shekaru hudu su kuma suna nan. To wayannan sarakuna idan za su ba ma al'umma shawara ko za su faɗi wani abu da ya shafa al'umma, ya zamanto ana takatsantsan, ana tattauna wannan abu, ana tattauna wannan abin kafin wannan magana ta fita. Ya zamanto idan za a ba ma shugaba shawara ko shugaban kasa ne ko gwamna ne, ya zamanto an yi ta a rubuce, an je an isar da ita inda za ta isa, domin abin ana sai ana yin shi cikin hikima, sannan wato zai shafa al'umma, sannan kuma zai tasiri, sannan kuma al'umma za ta samu cigaba. To matsalolin da ake samu shine sai zamanto akwai wani abu da Bature yake kira communication gap tsakanin wanda za a isar ma da sakon da wanda zai isar da sakon, da kuma waɗanda kuma ya kamata su ba da shawara kafin sakon ya fita daga inda ya kamata ya fita. To kaji inda akan samu matsaloli, na farko kila masu ba da shawarwarin akwai wasu fannoni na ilimin da suka rasa, kila shi kuma yanzu sarkin akwai abu inda ya karkata daban ta bangaren wayewa da zamani da kuma abin da ya shafi ilimi na zamani, ko kuma ya fi karkata kan bangaren ilimin zamani fiye da ilimin addini. Sannan su waɗanda kuma za a ba mu shawaran, ba mamaki kila al'ummar ƙasa ne gaba ɗaya, ba mamaki kuma kila a rukunin shugabanni ne waɗanda suke tafiye da mulki. To kowa da irin hikimar da ake ɗoruwa a kanta kafin saƙon ya isa kuma ya yi amfani. To shi yasa ake samun tangarda, kaga akwai bambanci tsakanin sarakunan da da sarakunan yanzu. A sarakunan da akwai wani abu da suke yi saboda malamai ne, sai ga suna rubutu, suna rubuta takarda su aika da jakada wanda zai je isar da sakon nan, sannan wancan sarkin shi kuma ya rubuto, idan ya rubuto zai bada sako kuma a zo ma da wannan sarkin. Kaga akwai alaka tsakanin masarautu ta fannin rubuce-rubuce, sannan idan sarki ne zai kai ziyara shi ma ana yin waɗannan abubuwa. Musamman za ga akwai matsaloli ta fuska auratayya, wani ya yi aure ya yi saki, ko ya yi aure ya ci mutuncin matar amma ya gudu ya bar wannan gari ya koma wancan garin. To ba za a ce a je a kamo shi a wancan garin ba, sai an rubuta ma wannan sarkin na wannan garin wancan garin, muna da wani mutum da ya gudo daga garin mai zo wuri kaza ya, amma ga laifi iri kaza da kaza da yi a zayyana. To sarki kuma yana da masu unguwanni da hakimai da dagatai da sauransu a ƙarƙashin shi, sai sa a nemo wannan mutum. To tsare-tsaren da ake bi kenan a wancan. A wannan zamani kuwa za a ga kowa yana tunanin shi ya waye, shi masani ne, saboda haka zai iya fitowa ya magana don ya burge jama'a, wanda kaga akwai kurakurai a ciki, wanda Allah ya duniya da lahira don shi ma an ce ya rinka shawara.
To yanzu kenan, yanzu misali suna son mu koma kan maganan can a gargajiyance da kace akwai a majalisar sarakuna, akwai a masarautu, zaka ga akwai wata majalisa da ake kira shura, wanda wayannan su sai zama su tattauna abin da ya shafi al'umma kafin a isar da wannan sakon waje. To tunda yanzu mun gane cewa akwai irin kila gidi ta nan a zamanin nan, misali musamman fuskar siyasa, kamar akwai wanda suke ganin cewa ai bai kamata sarakunan masu sa baki al'amuran siyasa ba, misali
da yawa daga cikin masu sauraron mu sun yi magana akan kaman wai bai kamata sarakuna su dinga sa baki a harkar siyasa ba.
Yawa kuma da ana kukan cewa misali a shekarun baya za a ce maka sarakuna kuma sun yi shiru in an yi abin siyasa ba sa. To ai na za a tsaya
akwai guda biyu anan. Wani mai hikima yana cewa yin furuci da magana a cikin bayyana jama'a ko kuma a cikin al'umma kamar kawa ne ga ɗan adam, ma'ana idan kai magana nan da kai ita ake amfani da ita a wannan matsayinka, a wannan matsayin iliminka. Amma duk da haka sai malamin sai yake cewa yin shiru kuma shine samun lafiya, amma kaga yana bayyana maganan halayyar sarakunan da waɗanda suka yi shiru a al'amura wanda ba sa magana ko, amma sai ya ce amma idan ya zamanto dole sai ka yi magana, to kada ka zamanto mai yawan magana, ya zamanto idan ka yi magana kwara ɗaya wacce ta bada ma'ana, wanda ta nuna daraja ka, ta nuna kare haƙoƙin talakawa da mutuncin masarautarka da mutuncin al'umma, idan ka yi shiru sauran abubuwan da zai biyo baya kila a rubuce ne za ka rinka yin su. Kaga na farko kenan. Magana na biyu kuma da za a ce a'a sarakuna ba ruwansu da sa baki a al'amuran siyasa kuskure ne. Dole sarakuna su ne iyayen al'umma, a koda yaushe za su sa baki wurin gyara al'amuran jama'a. Idan dan siyasa ya kuskure ko mai matsayinta, suna da damar da za su iya zuwa gare shi su gaya mishi kaza da kafadi kuskure ne, saboda haka ya kamata a gyara. Suna da damar da za su rubuta su aika a wuri kaza an yi kaza an yi kaza, wannan abin yana iya jawo tashin hankali da rashin zaman lafiya a al'umma, ya kamata a gyara. Saboda haka batun cewa da sarakunan da suna shiru ba shiru suke ba, sun fi alakanta isar da sakonsu ta fuskar rubuce-rubuce ne dai kenan. Sannan kuma suna yin magana din a inda ya kamata, amma ba su cika yawan yin magana ba, saboda wannan kaulin na wani mai hikima da ya faɗa, yake cewa yin magana kamar wata irin kawace ga dan adam, amma idan za ka yi magana kada ka zamanto mai yawan surutu, mai yawan bayani, kullum a jika yau gobe a jika gobe a jika jiba a jika gata a jika, sai a dauka kamar kana neman wani matsayi ne ko kuma kana neman wata shuhura ne, ma'ana duniya ta san da kai. To amma a zamanance a zo a ce kuma a ana barna a siyasance, misali barna da dukiyar talaka, talaka baya da aikin yi, talaka ya rasa abin da zai ci, talaka bai iya kai ayyan shi makarantu, talaka bai iya samun damar kai ayyan shi asibiti a kula da su, sana ce sarakuna kuma ba za su yi magana ba. Bayan kuma ga waɗanda kuma suke rike da dukiyoyin al'umma can suna zaune ba su ma san abin da talakawan ke ciki ba. To abin da ya sa shi ya sa ne matashiya ne shimfiɗa nake cewa sarakuna su ne suke kusa da jama'a, su ne suke isar da sakon jama'a zuwa ga manyan shugabanni waɗanda suke can ba su san ma halin da al'umma take ciki ba.
To daga
zama wajibi a gare su idan sun fahimci wani hali da talakawa ke ciki, su yi magana da za ta kawo gyara ko su yi magana da za ka samu ci gaba.
To mun gode sosai Dr. Salisu Bala da ka samu damar mana dogon bayani a gargajiyance da cikin ilimin yadda maganar sarakuna take.
Sai wani lokaci kwarai komai da komai
haka gaskiya ne yayi magana kan sosai da sosai.
To zan mu ƙara jin wannan sakon.
To
yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC. A kwanaki ko kuma 'yan watannin nan mun nuna fayafayen bidiyo da dama game da ta'addancin kungiyar Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya da ma wasu sassa daban-daban na kasar.
Daga cikin ra'ayoyin da muka samu daga masu kallonmu da sauraronmu sun hada da wasu alamomin tambaya kamar haka.
An yi ko muryar Amurka ba san wani abu game da Boko Haram ba? A ina muka samu waɗannan hotunan bidiyo haka? Me yasa sai yanzu muka saki waɗannan hotunan bidiyon? Wannan ai kawai muryar Amurka na kokarin haɓaka al'amuran kungiyar Boko Haram ne.
Daga ƙarshe kuma wasu mafiya yawa suka dasa ayar tambaya da cewa shin menene fa'idar bayyanar da waɗannan fayafayen bidiyo na Boko Haram da muryar Amurka ta yi?
Waɗannan tambayoyi da ma zarge-zarge ne yasa shirin yau da gobe shirin matasa ya yanke shawarar warware muku zare da abawa. A cikin shirye-shiryen da zamu gabatar muku daga ranar Litinin mai zuwa 24 ga wata zuwa ranar Juma'a 28 ga watan Afrilun shekarar 2017 din nan.
Ta inda za mu sakala bayani kama tun daga alaƙa ilimi, shugabanci, lafiya da kuma al'ada, domin mu gane shin yaya waɗannan lamuran ka iya rikidewa zuwa ta'addanci matuƙar ba a yi yadda ya kamata ba tsakanin al'umma da kuma jagororinsu a zamantakewar yau da kullum. Ku kasance da shirye-shiryen yau da gobe na musamman game da maganar yaƙi da ta'addanci a cikin al'umma.
Yau da gobe
shirin matasa
da karfe 4:30 zuwa 5 na yamma tun daga ranar Litinin har zuwa ranar Juma'a makon gobe.
Muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
To mun ka da fatan za a bi mu a shirye-shiryen namu tun daga Litinin zuwa Juma'a din Malama Maryam da Safinatu.
Na'am insha Allah.
To dole kan kisa lokacin
karshen mako lafiya.
Wallahi lokacin kaman abin da yake ga ya kare yanzu kan a madadin
Maryam Bashir Bagaje, Safinatu Sodangi.
Sai kuma wanda ya buja daga mar shirye ya bada umarni kenan, wato Daniel Brown da ma Ibrahim Jarmai da hada ma Facebook Live da engineer mu ne yau, ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah Ubangiji ya kai mu wani mako lafiya. Da fatan za a ci gaba da jin sauran shirye-shiryen murya Amurka gaba ɗaya ba yau da gobe kaɗai ba. Mun gode.
Da bakarin baiwa a ma ayyan karawa ba sarakuna kulani sanaki da ya suba da wani ba
sarki bayaro mai alfarin magangaran sarakoki shi yayar wata majalisar fada wacce ke